أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الأج محمد إندمي أنا جنبو أرون أمرين بيجري أجار فرنو أولا رانا تتلاتة أترين لبير قوة رمضان هجر ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو ليدة تليه من ثلاثة وأنا كميزو ليدة شابير قوة ترى بلادية تنمو مين ترى أولا مجلس ديني أتلاتة نقوم أولا شيني مجلس سمنا ashirin da uku daidai a wannan wata. Muna nan kuma cikin tafsirin suratul Ra'd, wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kammala ta a cikin ƴan kwanakin da suka rage mana na wannan majalisai namu masu albarka bi'iznillah. Don haka ma muka dakata da ansa tambayoyi saboda mu samu isasshen lokaci don mu ga mun kammala sura din. Muna fatan haka. Bismillah. Za mu tashi kan aya ta 10 sawa'un minkum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا لهم من دونه موال.
الله يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وبيجي أنا بيانا فقط إلى منسى bayan yayi bayanin faddar kudurarsa wacce ba ta da gaci ba ta da iyaka ba ta da karshe, sai kuma ubangiji yake bayanin fadin ilimin sa. Ubangiji yana sane da komai, komai kankantarsa, komai girman sa. Babu wani abu da yake boyuwa ga Allah madaukakin sarki. Ubangiji yace sawa'un, daidai ne a gurin Allah. Minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi, wanda ya bayyana, wanda ya sirrince magana, wato ya sirranta magana daga cikin ku. Wa man jahara bihi, da wanda ya fito yayi maganar sa fili fili. Wa man huwa mustakhfin bil layli, Allah yake sawa'un minkum man asarra alqawla, daidai ne a gurin Allah wanda zai yi maganar sa a fili a asirce. Wa man jahara bihi, da wanda zai bayyana maganar sa a fili. Wa man huwa mustakhfin bil layli, da wanda yake boye, wato yake buya a cikin duhun dare. Wa saribun bin nahar, da kuma wanda yake fitowa yana yawo cikin abin da cikin rana. Duk ɗaya ne a gurin Allah, da wanda zai yi hada hadarsa cikin dare, da wanda zai yi hada hadarsa cikin rana, da wanda zai yi ayyukan sa da daddare da wanda zai aikin sa da rana babu wani abin da yake koyuwa ga Allah maganganu da ayyuka a gurin Allah duk daya suke wanda aka yi su a goye ko wanda aka yi su a sarari ubangiji yana cewa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan zaka bayyana maganar ka ko zaka boye ta to ubangiji ya san abin da yake sirri ne ya fi san abin da yafi ma sirri koyuwa Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi dan adam yana da mala'iku waɗanda suke maye wa juna suke canjin juna wajen aiki min bayni yadayhi wa min khalfihi a gaba gare shi ko kuma a bayan sa yahfazunahu min amrillah suna tsare shi daga umarnin Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abinda yake tattare da mutane na ni'ima har sai sun canza abinda yake tattare da kawukan su na ayyukan kwarai na da'a wa idza arada Allahu biqaumin su'an idan ubangiji ya so mummunan sakamako ko mummunar uquba ga wasu mutane fala baradda lahu babu wanda zai juyar da wannan abinda ubangiji ya so wama lahum min dunihi min wal ba su da wani wanda zai jibinci al'amarin su ya tsaya musu ya ije musu azabar Allah ubangiji bayan ya faɗi damammen sirransa sai kuma yake cewa lahu mu'aqibatun lahu damirin yana iya komawa ga dan adam wanda ubangiji yace wa man huwa mustaqbil bil laili wa salim bil nahar to lahu shi dan adam yana da mu'aqibatun mala'iku waɗanda suke maye gurbin juna waɗanda sukan canji junan su wajen aiki idan waɗannan sun gama aikin su lokacin tashin su yayi su tafi wasu su zo su karbe su haka rayuwar dan adam take tare da waɗannan mala'iku min bayni yadayhi wa min khalfihi wannan yana nuna ihatatul lahi lahu min kulli jihati ubangiji ya kewaye shi da waɗannan mala'iku ta kowane bangare gaba gare shi da bayan sa yahfazunahu min amrillah da zai iya zama muta'alliq ne da wato mu'aqibatun mala'iku waɗanda suke da umarnin Allah suke aiki ko kuma ya zama muta'alliq ne da yahfazunahu min amrillah suna tsare shi daga al'amarin Allah wato daga abinda ubangiji madaukakin sarki ya riga ya kaddara a cikin rayuwa na musibu da tashin hankali da bala'i da abubuwa masu cutarwa abubuwa masu dafi waɗanda za su iya cutar da shi cikin dare ubangiji ya sanya waɗannan mala'iku su za su riƙa gadin shi suna tsare shi daga waɗannan abubuwa ba dan waɗannan mala'iku ba da zai iya faɗawa cikin wato waɗannan cuta da iya samun shi ko kuma yahfazunahu ay yuraqibuna aqwalahu suna sa ido akan ayyukan da dan adam yake yi suna sa ido akan ayyukansa da maganganunsa suna rubutawa kamar yadda ubangiji ya sanya mala'iku waɗanda suke tare da mutum suna rubuta ayyukansa na ƙwarai ko kuma ayyukansa wanda ba na ƙwarai ba wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ubangiji ya ce akwai masu tsaro a kanku waɗanda masu karamci ne kuma marubuta ne suna rubuta duk abin da kuke yi babu abin da ɗan adam yake face akwai mala'ika waɗanda suke a damansa da hagunsa suna rubuta ayyukansa na damansa yana rubuta ayyukansa na ƙwarai na hagunsa kuma yana rubuta miyagun ayyukansa da mala'iku kuma guda biyu waɗanda suke gadinsa suna gadinsa ɗaya a gabansa ɗaya a bayansa waɗanda suke gadinsa dare da rana don haka kowane ɗan adam a tare da shi akwai mala'iku guda huɗu biyu su ne masu rubuta kundin ayyukansa da maganganunsa biyu kuma su ne masu gadinsa dare da rana to waɗannan mala'iku su ne Allah ya kirawo su mu'aqibatun don haka damiri zai iya komawa ga shi ɗan adam lahu ɗin ya koma ga shi ɗan adam ko kuma lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi sai zama lahu a wani tafsirin yana koma ga shi ubangiji ma'ana waɗannan mala'iku na Allah ne shi ne ya ɗora su akan wannan aiki waɗanda za su zama gaba ga ɗan adam da kuma bayansa yahfazunahu min amrillah suna ainihin gadinsa suna tsare shi daga al'amarin ubangiji ko daga umarnin ubangiji ko kuma suna aiki da umarnin ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim ya babu labarin waɗannan mala'iku waɗanda ubangiji ya sanya su aiki tare da ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ta'aqabu da fikum mala'ikatu bil layl wa mala'ikatu bin nahar wa yajtami'u da fi salati subhi وصلاة العصر. فيسعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ملائكو سنة تنجن أيكي أجدو ملائكو ندري دكما ملائكو النتكي لرانا سنة هدوى أسلى الأصباهي دكما سلى الأسر وتوالى أن ذا سكام أيكي لك سلى الأصباه ذا سدام أيكي سدوى سلى الأسر لوكا تنكما وذا سدوش تنجيسو نسلى الأسر تنسو تفي وأن سكي لك أصباه ذوى الأسر تنسو تفي وسوسو ذوكما لك الأسر ذوى أصباه سوما إذن سكا كي أصباهي سيوزو سكربيسو. To haka za su yi ta canjin aiki a waɗannan lokuta da asubahi da kuma la'asar. Fa yas'adu ilayhi alladhina batu fikum, waɗanda suka aiki daga asubah zuwa daga la'asar zuwa asubah suka kwana tare da mu za su hau zuwa sama. Kaga wanda yana nuna uluwullah yace fa yas'adu ilayhi, sai su hau zuwa gare shi. الذين باتوا فيكم وأن نسقوا على أتكنكم فيسألهم سيؤمن جدية بيسو وهو أعلم بكم ترد شيء ويافسن الحال الدبكي تكي أما دون ذلك سيتبي وأن نملا يكون كيف تركتم عبادي أو نهاليك كبرباينا يا يدك تهو، فيقولون أتيناهم وهم يسلون وتركناهم وهم يسلون. منبر سنة سلة من سابيس سنة سلة وكم ما سنة سلة سنزولوك سنة سلة لأسر sun samu ga bayin Allah nan a cikin masallaci ana sallah da su. Saboda haka sun zo sun rubuta lalle waɗannan sun yi sallah tare da jama'a. Sannan kuma lokacin sallama yayi za su koma sallar asubahi har ila yau. A nan aka yi canjin aiki, suka ba da fayil zuwa ga waɗanda za su karɓi aiki sababbin ma'aikata da suka zo da safe. Su kuma za su koma su gaya wa Allah subhanahu wataala sanda muka zo mun same su a cikin sallah, sannan da muka bar su ma mun bar su a cikin sallah. Kaga wannan shi yake nuna maka falalar sallah cikin jami'i. Wahum yusalluna wa taraknahum wahum yusallun. Wasu daga cikin malamai suna cewa ma'anar fadar Allah yahfazunahu min amrillahi, suka ce ana nufin mala'ikatun yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi, mala'iku da za su rika gane shi gabansa da bayansa. Fa idza jaa qadarullahi khallaw anhu, amma fa idan qaddara Allah ta zo, to babu yadda za su iya yi masa kaddarar Allah. Duk wani abin da bai zama kaddara a kansa ba za su iya kare shi daga wannan abin, amma kaddarar Allah ba za su iya yin komai a nan ba za su iya kata musu ba. Abdullahi dan Mas'ud ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinu min aljin وقرينه من الملائكة. منذ صلى الله عليه وسلم يأتي باب ورئي لك سكين قفاتي أن وكل تامسا أبو كن زمنسا لك سكين الجنود كما أبو كن زمنسا لك سكين ملائكة وتوينا دا أبو كن تفيا أبو كن رأيوا لك سكين الجنود كما ولي لك سكين ملائكة نسكين الجنود الشيطاني دي نسكين ملائكة إن كما شيني واندي يكي أمرتسا يكي زغا شيء أيكي الخيري وانشان كما يزغا شيء أيكي دبانا الخيري با. Sahabbai sai suka ce ya Rasulullahi wa iyyaka ya Rasulullah, har kai ma kana tare da waɗannan guda biyu, kana tare da qarinun min aljinn wa qarinun min almala'ika? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyaya walakin Allah a'adani alayhi fala ya'murni illa bi khair, sai dai ubangiji ya dora ni akan sa, baya iya ya zuga ni in yi aikin da ba mai kyau ba. A wata ruwayar walakin Allah a'adani alayhi fa aslama fala ya'murni illa bi khair, nabi yake cewa Allah ya taimaka min a kansa ya musulunta, don haka ba abin da zai iya sa ni in yi in ba na alkhairi ba, don ya zama mutumin kirki, don haka ba zai yi umarni ba sai da alkhairi. Amma dukkan wani ɗan adam ba ya da tabbas, ba ka da tabbas ka ce kai ma naka ya musulunta, don haka kyakkyawan umarni yake baka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ka sha ruwa a tsaye don kada ya samu wani nasibi, domin da zarar ka sha ruwa a tsaye ko babu ka ci abinci ba bismillah, ko ka shiga gidanka ba bismillah, ko ka zo wa iyalanka ba tare da ambatan Allah ba, to shi ba wannan shedanin zai samu da sili a ciki. Ashe kenan dan ya zo a cikin ruwaya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye, kaga babu matsala shi. saboda shi dashi ba na farko ba musulmi ne dai ba arni bane bare a ce ya sha ruwa da arni kai kuma da haka baka da tabbas cewa ya musulunta don haka kaga in ka sha a tsaye ka sha da arni arnin shedan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya sha a tsaye yana daga cikin dalilan da malamai suke fada wasu malamai suke fada da shan shi a tsaye saboda ya zo ya samu rijiyar zamzam wanda bai yi wa guganta a sama yake ba zai iya jawo shi kasa ba saboda haka ya sha da kuma wata dindin talka da take rataye a ɗakinsa ita ma rataye take a sama ya sha a tsaye to ko ba komai ba dai kasancewar aikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin karo da maganarsa idan ya yi aiki sannan ya yi wata magana da ta saba wa aiki to maganar tashi ake ɗauka don ita ce doka ta bai ɗaya amma aikinsa zai iya zama kususiya maganarsa doka ce da ta shafar kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce kada a sha a tsaye ko kuma ya ce wa Abu Huraira lokacin da ya gan shi yana an ba shi nono zai sha a tsaye ya ce a turidu an ya sharaba ma'aka hadha al-hir qala la ya rasulullah qala faqad shariba ma'aka man huwa sharru min zaka ash-shaytan ce kana so ku sha tare da wannan yar bagen ya ce a'a ya ce to kun sha da wanda ya fi bagen sharri shi ne shaitan to kaga wannan labari ne wal akhbaru la yadkhuluha an-nasakh a ka'idar ilimin usul an san cewa labari ba a naskinsa li'anna naskhal khabar bi ma'na takdhibuhu idan har zaka ce labari ne amma kuma ai shafe shi ma'ana an kareta shi saboda ka al-akhbar la yadkhuluha an-nasakh sabanin al-awamir wan nawahi wannan a iya samu canji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iyaya walakin Allah a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khair saboda ka yahfazunahu min amrillah yahfazunahu bi amrillah aw min amrillah ay min qadarillah Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ubangiji baya canza abinda mutane ke tare da shi na ni'ima ubangiji ya canza musu ni'imar da suke ciki da saukar musu da azaba ko uquba ko wahala har sai sun canza halin halayensu yayin da mutane suka canza halayensu suka bar Allah sai ubangiji shi ma ya canza musu awalan ba asabatkum musibatin qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ubangiji baya saukar wa mutane musiba haka nan sai da wani dalili ba asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir musibar da take samun ku saboda abinda hannayenku ne suke tsururuta ma ubangiji ko yana yaji abubuwa da yawa inda a ce zai kama mutane da laifinsu to da yanzu babu kuma kowa shi yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Badar yayin da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba wa umarninsa sai ubangiji ya jarrabe su sai ya ba wa kafirai wata yar kankanuwar nasara kuma akan su al'amari wato sai ya juye ya mulkice musu bayan kuma da sun fara ganin wato alamar nasara to wannan ba komai yake haddasa wannan ba sai sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da aka sabawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to Allah madaukakin sarki na iya jarrabar mutane ta hanyar kuma ya saukar musu da wata musiba ta inda ba ta zato Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim akwai magana da ake jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bata inganta ba ta fuskar isnadi cewa kama ta kunu walla alaikum irin yadda kuke haka nan za a samu muku shugabanni ta fuskar isnadi bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba ta fuskar waki akan iya samun wannan wani lokaci kuma a samu canji mutane na iya lalacewa kuma a samu shugabanni su zan mutanen kirki amma abin da ya fi yawa shi ne yayin da alƙa'idatu sha'biyya wato ƙasa ta lalace to za ka samu saman ba ta lalace domin duk wanda zai yi sama ɗin daga ƙasa yake yin sama ba daga sama yake yiwo ƙasa ba saboda haka idan aka lalace jama'a ta lalace to za ka fidda lalatattu ne su kuma za su yi ta shugabantar ku saboda haka ashe idan ana so a yi gyara ta ƙasa ake fara shi ba ta sama ba kada ka ce bara mu kawar da miyagun shugabanni ko azzaliman shugabanni don mu samu lafiya kada kawar da shi sai wanda ya fi shi mugunta ya hau abinda yake ta faruwa kenan wanda yana tafiya sai ka ji cewa wanda ya bar wato wanda yazo din sai ya saka cewa wanda ya tafi radiyallahu anhu wato duk sanda wanda yazo sai kaga cewa a kai gara ma zamanin wani to ba komai yake haddasa wannan ba saboda ba a gyara kasa ba inda muke fada ba a shayar da bishiya ta sama ta kasa ake shayar da ita yanda zaka ce ta sama zaka shayar da bishiya mutane za su banda maka hauka to haka nan gyara ta kasa ake fara shi idan muka gyara kawukan mu sai ubangiji ya gyara mu idan muka gyara kawukan mu sai ubangiji ya saukar mana da albarkatunsa ta sama da kasa walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani su ji tsoron Allah sai mu bude musu albarkatai ta sama da kasa mu ci ta sama mu ci ta kasa amma Allah ya ce walakin kadzabu sun karyata ayoyin Allah fa akhadnahum bima kanu yaktubun don haka muka kama su da abinda suke tsuruta na laifuka Allah ya ce wa idza arada Allahu biqaumin su'an idan ubangiji ya nufi mummunan abu da wasu mutane ubangiji ya nufi ya saukar da wani bala'i ga wasu mutane fala baradda lahu babu wanda zai iya mayar da wannan abinda Allah ya so wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani majibinci da zai ije musu azabar Allah ba Allah ba Allah ya ce huwa alladhi yuriikum albarqa
والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ
Allah ya ce huwa alladhi yuriikumu al-barqa khawfan wa tama'a shi ne Allah wanda yake nuna muku walƙiya khawfan domin tsoratarwa wa tama'an da kuma sanya kwaɗayi da tsammani wa yunshi'u as-sahaba al-thiqal kuma yake hado da hadari ko gizagizai masu nauyi wanda suke cike da ruwa wayu sabbihu ar-ra'du bihamdihi sannan kuma tsawa ko aradu tana tasbihi bihamdihi tare da gode masa wal mala'ikatu min khifatihi haka nan mala'iku su ma suna tasbihi min khifatihi saboda tsoransa wayursilu sawa'iqa yana aiko da tsawawaki fayusibu biha man yasha sai ya samu wanda ya so da wannan tsawawaki wahum yujadiluna fillah alhalin waɗannan kafirai suna jayayya cikin lamarin Allah wa huwa shadidul mihal shi kuma ubangiji shi ne mai tsananin kaidi mai tsananin ƙarfi mai tsananin kamu ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗar ayoyinsa waɗanda ko su kaɗai ɗan adam ya tsaya ya yi la'akari da su ya yi izina da su ya kamata ya sa ya nutsu ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya yi masa biyayya ya daina kangara ya daina ja da Allah shi ne wanda yake nuna muku walƙiya walƙiya da kake gani a sama wanda a sakamakon haɗuwar gizagizai da ainihin yadda yake haɗuwa da junansa yana guguwa da junansa ake samun wannan wuta tana fita a yayin da za ta fita kuma wata tsawa mai ƙarfi wani ƙaraji mai ƙarfi shi kuma ya fita wanda ubangiji yana yin wannan ne haufan domin tsoratarwa yana ya sanya wannan aya don ta zama tsoratarwa da razanarwa sannan kuma wa tsama'an ya sanya tsammani ga masu jiran ruwa yayin da suka ji tsawa da rugugi a sama su za su sa cewa eh lalle manoma sai su fara murna cewa ga ruwa nan zai sauka ubangiji ya yi wannan domin ya zan wa'azi ya zan izina ya zan abinda zaka dau aya daga gare shi wayin shi sahaba sital sannan kuma yana hado da hadari gizagizai waɗanda suke masu nauyi suna nauyaye ta hanyar ruwan da suke dauke da shi da yadda girgije ya zama mai nauyi to zai zama yayo kasa sosai sannan kuma tafiyar sa zata zan ba ta da sauri saboda nauyin ruwa da yake dauke da shi ubangiji shi yake wannan wa yusabbihu ar-ra'du wannan aradu din wannan kara din da take ake ji tasbihi ne take yi ga ubangijinta tana tasbihi tare da gode wa ubangijinta anan kada mu ce wato alama ce da take nuna Allah ya tsarkaka. Akwai wanda suke tafsirin tasbihur ra'adi da cewa alama da take nuna Ubangiji mai tsarki ne kuma ya tsarkaka. Don haka sai su ce idafatu tasbih ila ra'ad idafatu majaziya, ko ake isti'ara ce tabi'iyya, an sifanta ra'ad ne, an ba ta sifa ta dan adam ko sifa ta mahaluki, shi yasa aka jingina mata tasbihi. Amma alal hakika ita ra'ad din tana nuna Allah madaukakin sarki ya tsarkaka, kamar yadda tasbihin bayan Allah suke nuna Allah ya tsarkaka. Ba ita ce take tasbihin ba, mu a wajenmu tana tasbihi ita da kanta, ba wai alama bace wacce take nuna wato tsarkake Ubangiji. Ubangiji yana iya sanya mata idraki ta yi tasbihi, tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an. Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana wucewa tun kafin aiko shi yace akwai dutse da ya sani a Makka, in ya zo wucewa yana masa sallama, dutse ne yace yanzu haka inda gaishi zan gane shi, yanzu haka zan san shi, zan gane shi. To kaga dutse ne, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana masa sallama. Mun ga lokacin da Adam sallallahu alaihi wasallam aka gina masa minbari, da yana hudu ba a jikin kututturan dabino, kututturan nan hanna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya rika kuka a dalilin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya daina tsayuwa jikinsa yana hudu ba. Ita ce ne kututture ne da dabino, bayan an sare dabino aka dauko kututturan aka zo aka aje a masallaci, Adam sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa jikinsa yana hudu ba. Amma saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar hudu ba a jikinsa ya koma kan minbari, sai da wannan abin da din yayi hali ya rika kukan al-alhini na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya bashi. Ita ce ne, amma kuma gashi jama'a ne, amma kuma gashi yayi kuka hanna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Ubangiji na da damar ya halicci wannan tasbihi tare da shi wannan abin da wannan ra'ayin. Yace wal mala'ikatu min khifatihi, haka dan mala'iku su ma suna tasbihi min khifatihi saboda tsoron Allah. Wa yursilu sawa'iqa, Ubangiji yana aiko da tsawawaki, yana aiko da tsawa dan ta zama azaba, ta zama uquba, wato Ubangiji ya jefi wanda ya ga dama da aradu. Yayin da Allah ya so yayi wa mutum uquba sai ya masa ne da wannan duk. Rundunonin Ubangiji na da yawa, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, Ubangiji na da dama ya yi azaba da kowane irin abu ya ga dama. Za mu ga Ubangiji ya yi ma wasu azaba da iska, ya yi ma wasu azaba da tsawa, ya yi ma wasu azaba da ainihin tsuntsaye waɗanda aka turo musu tsairan azabin. Ta haka duk abin da Ubangiji ya ga dama zai iya yi wa ɗan adam azaba da shi, ya yi ma wasu azaba da ruwa kamar yadda ya yi Fir'auna da mutanensa. Saboda haka yakan yi azaba da sawa'iq. Allah ya ce wa yursilu sawa'iq fa yusibu biha man yasha, Ubangiji na aiko da tsawawaki sannan ya samu wanda ya so da wannan tsawa don ta zama azaba gare shi. Akwai ruwaya da aka rawaito a cikin Musnad Abi Ya'la da Musnad Bazzar da bal a cikin ma Sunan Nasa'i al-Kubra, akwai wannan ruwaya daga Anas bin Malik yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aika wani mutum ila rajulin min fara'ilatil arab, wani fir'auna daga cikin fir'aunonin larabawa, wato wani kangalalle tantiri daga cikin shugabanni manya a zalimai cikin larabawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika masa dan aiki, yace izhab fad'uhu li, je ka kirawo min shi. To dama ya za'ai wannan tantiri ya ansa kira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa dhahaba ilayhi, sai wannan dan aiki ya je ya same shi. Fa qala yad'uka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah na kiranka, yana kiranka don haka ka ansa kira. Fa qala lahu, sai wannan tantirin fir'auna balarabe sai ce waye man rasulullah wa Allah, wane ne kuma manzon Allah, wane ne ma Allah, amin zahabin huwa amin fiddatin huwa amin nuhasin huwa, wai shi na zinariya ne shi Allah naku, ko kuma a'a na azurfa ne ko na tagulla ne na menene shi a gaya mu wanda yana fadar wannan ne bisa izgi ne قال فرجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan dan aike da yaji haka yake abin yafi karfi na ko ba gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da ya fada manzo Allah yace ya rasulullah qad khabartuka annahu a'ta min dhalika yace ya rasulullah na ga ya baka cewa hadabibin gaske ne hadabiban ce sai ya wuce duk inda kake zato annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji ilayhi thaniya sace komawa ko baka kirawo mai shi ya kuma komawa ya kuma shi kuma ya kuma mai tabin da ya fada da farko wannan mutum ya da yace ya rasulullah qad akhbartuka annahu a'ta min dhalika na ga ya baka mutumin nan fa hadabibin gaske ne tantirin gaske ne ba lalle ne ya ansa kiran nan ba manzo sallallahu alaihi wasallam ce kuma komawa wannan duk dan ayyuke masa hanzari ya koma kashi na uku sai ya kuma maimaita masa wannan maganar wane ne manzon Allah wane ne Allah na zinare ne ko na azurfa ko na tagulla a gaya mu to yana cikin haka yana magana da shi iz ba'atha Allahu sahabatan hiyala ra'sihi sai gashi Allah ya aiko da wani girgije dadda kansa fara'adat wannan girgije sai ya fara fitar da arado fawaqa'at minha sa'iqatun fadhahabat bitahf ra'sihi nan take sai wannan arado ta fado ta tafi da kokon kansa gaba ɗaya ta kwashe kokon kansa to kaga wannan shine wayin sun sawa'iqa fa yusibu biha man yasha ubangiji na aiko da tsawa ya samu wanda ya ga dama da wannan tsawar yayi ma wanda ya ga dama azaba da wannan tsawar Allah ya kiyashe mu yace wa hum yujadiluna fillah alhalin kuma suna jayayya suna shakka cikin girman ubangiji da girman kudararsa da cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi suna jayayya akan wannan wa huwa shadidul bihal alhalin shine mai tsananin hukuma mai tsananin kabu mai tsananin kaidi mai tsananin hila wato duk abin da za su yi na makirci ubangiji zai mayar musu da makircin su wa makru makran wa makarna makran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqimatu makrihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in ubangiji yake suka yi makirci mu ba muka mayar musu da namu makircin ubangiji yake wahum la yashurun su ba su san karshen yadda al'amarin zai zama ba fanzur sai kai duba yanzu kaifa kana aqimatu makrihim yaya karshen makircin su ya zama anna damarnahum mun yi kace-kace da su wa qawmahum su da mutanen su ajma'i da gaba daya haka shadidul bihal bai tsananin kamo ne mai tsananin karfi ne kamar yadda mujahid yake cewa shadidul bihal ai shadidul quwa Allah ce lahu da'watul haqq
wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffaihi إِنَّ فَضَاقَتِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
الله مدعوك في سرك يتي له دعوة الحق كرا نقص فيها نألنا لي وتكرا زواج توحيدي wallazina yad'una min dunihi wadanda kuma su wadannan kafire suke kira ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya ansa musu da komai ba illa kama su ikafaihi illa kamar mutumin da zai shimfida tafin hannayensa biyu ila alma'i zuwa ruwa liyabluga fahu wai dan ya ishi dan ya isa bakin sa wama huwa bidhaliki kuma ba zai yi ya isa bakin nashi ba wama du'aul kafirin illa fi dalal wato ibadar kafirai ba a cikin komai take ba face a cikin bata Allah madaukakin sarki yace kira na gaskiya wanda shine kira na tauhidi kira na la ilaha illallah wanda kira ne na Allah kira ne zuwa gare shi shine kira na gaskiya amma wadanda suke kiran wani ba Allah ba suke bauta ba wani ba Allah ba suke amma nan za su samu wani sakamako ko wani tagomashi a nan duniya daga wajen wadanda suke bauta ba Allah ba ko suke tsammanin suke jiran ranar gobe kiyama waɗannan da abubuwan da suke bauta za su fice su ba Allah ba za su karbe su a gurin Allah, za su yi musu amfani a gurin Allah. Allah madaukakin sarki yace waɗannan ba za su yi an samu su da komai ba, ba za su iya amfanar su da komai ba. Misalin su Ubangiji yace illa ka ba su kafaihi ilal ba, kamar mutumin da zai zo rijiya babu guga a hannunsa sai ya rika zira hannunsa yace da wannan tafin hannun nasa zai rika ego ruwa ya sha da shi. Kai da gani ka san wannan mutum zai yi ta zama a nan har abada, wannan ruwa ba zai zo bakinsa ba. Ko kuma wanda zai zo wato ya hango ruwa daga nesa, ya hango teku daga nesa, sai ya rika nuna wannan tekun da hannunsa yana ya matso zai sha, yana shimfiɗa hannunsa yana kiran wannan ruwa ya zo bakinsa. Kaga wannan da ka gan shi kaga tabbabbe mahaukaci, kuma in zai shekara 1000 a haka ruwan ba zai zo bakinsa ba. Ko mutumin da zai je daidai ruwa ya sa tafin hannunsa ya ce zai kamo ruwa, zai ebo wato abin da matsa ruwa da hannunsa, kaga da zarar ya kama ya dinke ko babu abin da zai rike, shine ma'anar wa ma huwa bizalidin. To haka ibadar waɗannan kafirai take, haka abin da suke kira wato yake a gurin Allah, ba za su taɓa cin moriyar abin da suke yi ba. Abin da suke yi duk aikin banza ne, wa ba du'aul kafirin illa fi zalal, wato ibadar kafirai da suke ta yi ba za ta amfane su ba duniya da lahira, har abada suna cikin fatali. Allah ya ce walillahi yasjudu man fis
samawati wal ardi taw'an wa kamran wa zidaluhum bil ghudwi wal asfal.
Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, wadanda ke cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa gaba daya suna sujjada ne ga Allah, tau'an wa karhan, sun soko sun ki, wa zilaluhum, haka nan inuwoyinsu suna sujjada ne ga Allah, bil gudumi wal asal, safe da yamma. A nan Ubangiji yana faɗar cewa halittunsa gaba daya suna yi masa sujjada, halittunsa na sama da halittunsa na ƙasa, sannan suna yin sujjadan nan sun so su yi ko sun ki su yi, wato tilas su yi sujjadan. Haka nan inuwoyin da suke da su, wato inuwarsu ita ma tana sujjada ga Allah safe da yamma. Ubangiji madaukakin sarki yana cewa awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjada lillahi wa hum dakhilun. Ashe ba ku ga abinda Ubangiji ya halitta ba, abubuwan da Allah ya halitta, yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili, wato inuwar tana jaccanzawa daga dama ta koma hagu, wato daga gabas ta koma yamma, suna masu sujjada ga Allah, suna masu kaskantar da kai ga Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Abinda ke cikin sama da abinda ke cikin ƙasa duk gaba ɗaya yana yin sujjada ga Allah, ba sa girman kai, ba sa wato nuna isa da nuna sun fi ƙarfin su yi sujjada ga Allah. Haka nan mala'iku su ma suna jin tsoron Ubangiji wanda yake sama gare su, suna aikata abin da ya umarce su. A nan malamai suka yi magana guda biyu dangane da sujjada da Ubangiji ya faɗa a wannan aya. Wasu suka ce a nan al'am ne, lakinahu maqsus, amun ne maqsus, sujudul khalqi amun ne maqsus, akwai wanda yake sujjada, akwai wanda baya sujjada, akwai wadanda suna yin sujjada su ne mu'minai, wadanda suke jin cewa Allah ya dora musu nauyin su yi sujjada din, don haka za su yi sujjada su miƙa wuya ga Allah. Akwai kuma wadanda ba sa yin sujjada din sai tilas, su ne munafikai, dan su ma kafirai ne, kafirai ne fil batini, amma kuma tilasta sa suna yi domin za su zo sallah cikin kasala. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Allah yake cewa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Kaga ashe kafirai ne, sun kafircewa Allah, sun kafircewa manzo sallallahu alaihi wasallama, don haka ba za su zo sallah ba sai cikin kasala. Idan za su zo sallah za su zo ne cikin kasala, sannan ko ba sa ciyarwa face sai idan an tilasta musu wato su ciyar ba tare da ransu yana so su ciyar ba. To kaga waɗannan kafirai ne amma kuma suna sujjada karhan saboda jin tsoron hukuba, saboda jin tsoron a gane cewa ga yanayin da suke ciki. Wasu malamai suka ce wannan ake nufi, amma ai akwai waɗanda ba sa yin sujjadar kwata-kwata, su ne kafirai waɗanda ba sa sujjada ga Allah, ba sa miƙa wuya ga Allah. Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shi'a, ubangiji yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وبنجي الله مدعوك كنسركي يكي شوى بك غنيبة شوى أبن يكي سمد وان يكي سمد وان يكي قصة سنة سجنة قال الله حكا نرانا دوتا سنة سجنة قال الله حكا نتوراري حكا ندور وسو. Sai Allah ce haka nan dabbobi, sai ce wa kasirun minan nas, da kuma mutane da yawa. Kaga ashe akwai wanda ba sa yi, tunda an ce wa kasirun minan nas, sai ya ce wa kasirun haqqa alaihi al'azab, wasu kuma da dama azabar Ubangiji ta cancanta akan su, don haka ba sa yi wa Allah sujjada. To ashe kaga ashe da Allah ya ce alam qawlillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, kaga anan ba duka ake nufi ba, ana nufin mu'minai da munafikai. Mu'minai su ne waɗanda suke yi tsawan, munafikai kuma su yi karhan. Wasu malamai kuma suka ce a'a, as-sujud anan ana nufin miƙa wuya da saduda ga ƙudurar Ubangiji da iradarsa, wanda kuma dukkanin ɗan adam dole ne ya saduda ya miƙa wuya, dukkanin halittu dole su saduda su miƙa wuya ga Allah. Sun ƙi ko sun so? Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Wanda ke sama da wanda ke ƙasa gaba ɗaya duk sun miƙa wuya ga Allah, sun ƙi ko sun so? Domin idan baka bi qawaninullahi, idan baka bi dokokin Allah na shari'a ba, baka bi sunanullahi shar'iyya ba, dole za ka bi sunanullahi kauliya. Tsarin rayuwa da Ubangiji ya shimfiɗa wa ɗan adam dole ka bi shi. In ka ƙi ka yarda ka yi imani da Allah a matsayin shi ne Allah abin bauta shi kaɗai, ka ƙi yarda ka karɓi musulunci a matsayin shi ne addini na gaskiya da babu wani addini bayansa, ka ƙi yarda ka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya cikin umarnin da ya yi, ka bar abubuwan da ya hana, ka ƙi karɓan musuluncin gaba ɗaya, ka tsane shi kana faɗa da shi, ka ƙi yarda da sunanullahi ilahiyya, to ai baka isa ka ƙi yarda da sunanullahi kauniyya ba. Tsarin da Ubangiji ya tsara halitta a kansa dole kai ma ka tafi a kansa ko ka so. Dole ka ƙi ko ka so gabanka su yi aiki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya aje su, zuciyarka ta buga irin tsarin da Ubangiji ya ce za ta yi, baka isa ka canza mata bugun zuciyarka ba. Dole ne idan ka da shi za ka yi kallo, domin Ubangiji ya aje shi don ya yi wannan aiki, ya baka surar abin da kake gani. Ubangiji ya yi maka kunne don ka ji da shi, dole ne ka ji da kunnenka. Ƙafafuwanka don ka yi tafiya, hannayenka don kama ka riƙe ka karɓa ka bayar, Ubangiji ya halicce ka da wannan. Bakinka don ka ci wani abu, ka sa wani abu ka ji ɗanɗano. Hancinka don ka shaƙa, Ubangiji ya raba dabbanka ayyuka, ko ka ƙi ko ka so dole su bi Allah cikin wannan. Ka gaji dole ka yi bacci, ka juma dole ka ci abinci, ba ka da lafiya dole ka nemi magani ka sha. Ka ƙi wa Allah ɗa'a a cikin abin da ya shara'anta na shari'a na dokoki, to dole ka yi wa Allah ɗa'a cikin dokokin da ya tsara rayuwarka a kansu. Kaga ɗau'an aukar hanka miƙa wa Allah ragamarka. Shi ne ma'anar walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karhan. Wasu malamai suka ce wannan shi ne ma'anar sujud din, domin sujud a larabci ana amfani da shi wato wajen bayani, wajen nuna ƙasƙantar da kai da khudu'i da zilla. Mutum ya ƙasƙantar da kai ya miƙa wuya ga Allah, sai ana amfani da sujud a nan. Don haka suka ce a nan da Allah ya ce wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal, hakanan inuwoyinsu, ana nufin lokacin da rana ta hudu inuwa za ta zama a ɓangaren yamma, lokacin da ta faɗi inuwa za ta koma a ɓangaren gabas. Saboda wannan shi ne abin nan ya tafayya zilaluhu anil yamini was shama'il, ɗin shi ne sujjadar da Allah yake nufi. To kaga a nan wanda suka yi fassara na farko sun dauki sujjada a babinta, babinta na hakika. In an ce sujjada ana nufin al-haqiqatu shar'iyya, a sujjada a shar'anci ana nufin dole goshi a abin nan, sujjada a shar'anci. Sujjada lugawiyya, lugawiyyan ana nufin duk wani kaskantar da kai da miƙawiya, hatta durƙuso a luga ana kiransa sujjada. Da Allah ya ce qul ladkhulul baba sujjada, udkhulul baba sujjada, anan ai ba da goshi za su shiga garin ba, tunda ba ga yadda za a shiga gari goshi a ƙasa ba. Ana nufin su shiga suna sunkuyawa, suna masu sunkuyawa. Saboda kaga sujjada anan yana nufin al-inshina, sunkuyawa ake nufi da sujjada. Saboda kaga wannan tafsirin sujjada ne lugatan, amma tafsirin ta shar'an shi ne yana nufin dora goshi a ƙasa. To abinda malamai suke cewa, idan aka samu lafazi guda zai ɗauki ma'ana biyu, akwai haƙiƙatu shar'iyya, akwai haƙiƙatu lugawiyya. Al-aslu an tuqaddama al-haƙiƙatu shar'iyya ala al-haƙiƙatu lugawiyya. Asali shi ne a gabatar da haƙiƙa shar'iyya sannan haƙiƙa lugawiyya. Haƙaƙin guda uku ne, al-haƙiƙa shar'iyya sai urfiyya sai lugawiyya. Al-haƙiƙatu shar'iyya ita ce farko, inda dukkan abin nan an yi magana sallah a alƙur'ani ko abin nan ka ɗauke ta a matsayin haƙiƙa shar'iyya ake nufi, sai idan ka ga akwai wata ƙarina da za ta hana ka ɗauke ta da wannan ma'anar, to sai ka bata haƙiƙata lugawiyya. Idan akwai haƙiƙa urfiyya a al'adance ga abin da ake, in an faɗi wannan kalma a al'adance ga abin da take nufi, to sai ka fassara ta da haƙiƙa urfiyya kafin ka je haƙiƙa lugawiyya. Don haƙiƙa urfiyya muqaddam ala haƙiƙa lugawiyya. Yanzu kamar kifi al-laham, kifi laham ne, amma a luga idan mutum ya ce akaltu al-laham, a urf yana nufin nama, amma ba da kifi ba, ce naci nama, ba za ka kawo cewa ya ci kifi ba, wannan urf kenan. Da mutum zai rantse ya ce na rantse da Allah ba zan ci nama ba, sai a gan shi gurin mai kifi yana ta ci, wani ba zai ce Allah ya kama ka jiya kayan rantsuwa ba aka ci nama ba, yanzu ga shi kana cin kifi, ce urfan kifi ba ma ci masa nama, ba ma kifi ake cewa na ci nama na ci kifi. Duk da cewa kifi nama ne, wata kulo da minhu lahman tsariya, kaga nama ne, amma kuma a luga a urfi ana amfani da sunan nama ne ga abin da ba kifi ba, naman da ba na kifi ba. To kaga ana za a gabatar da al-haqiqal urfiyya, don haka ba za ka lizzita masa kafara ba, a nan urfi sai ya cike shi. To saboda kaga a nan an samu malamai sun yi tafsiri guda biyu, wasu sun ɗauki ayar akan sujud akan ma'anarsa ta shari'a, wasu kuma sun ɗauke shi akan ma'anarsa ta lugha. Kaga a nan ya kamata a gabatar da al-haqiqatu lugawiyya, kuma Ubangiji na da dama ya sanya inuwoyin ma su yi sujjada ɗin, kamar yadda muka ce yana da dama ya sanya ar-ra'd ya yi tasbihi, to haka nan su ma waɗanda yana iya sanya su su yi sujjada ɗin, wannan babu wani abin da zai gagaru Ubangiji yin haka ɗin. Allah ce qul man rabbus samawati wal ardi,
man rabbus samawati wal ardi qul Allah, qul afattakhadhtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور, أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم, قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
Allah madaukakin sarki ya ce qul, ka ce da su, man rabbus samawati wal ard, wane ne Ubangijin sammai da ƙasa. Ai sun yarda cewa Ubangiji shi ya halicci sammai, shi ya halicci da ƙasa. Don haka tunda sun yarda cewa shi ne mahaliccin sammai da ƙasa, to kuwa shine Allah abinda ya kamata su bautawa. Ka tambaye su wane ne ya halicci sammai, wane ne ya halicci kasa, wane ne yake gudanar da lamurran waɗannan abubuwa. Duk da cewa gashi sun riƙe abubuwan bauta ba Allah ba, suna bauta musu, suna bautawa allolin da su suka mallake su daga kawukansu nasu ne, su suka kera su, su suka yi su, amma kuma suna bauta musu, suna neman amfani ko cutarwa a wajensu tare da cewa ba za su amfana da su ba. Allah ce kulillah, ka gaya musu shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa, tunda kuwa shine yake da tauhidul rububiyya, to ya kamata yazan shi ke da tauhidul uluhiyya. Qul, to sai ka ce musu afattakhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, ashe kwa riki wasu majibinta kuna bauta musu ba Allah ba, alhalin la yamlikuna li anfusihim ba sa mallaka wa kansu naf'an wala amfani wala darran, ba sa mallaka wa kansu wata cutarwa. Ta yaya ne za ku bar Allah wanda shine yayi sama da ƙasa, shine ya rene ku, ya halicce ku, ya rene ku, ya ciyar da ku, ya azurta ku, ya ba ku lafiya, ya ni'imta ku, ku bar shi ku kama waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba, ba za su amfanar da kawukansu komai ba, da wani zai zo da niyyar ya cutar da su ba za su iya kare kansu ba. Qul, ka ce da su hal yastawi al-a'ma wal-basir, yanzu wanda yake makahu da mai gani za su zama ɗaya? Wanda Ubangiji maɗaukakin sarki ya bashi ni'imar gani zai yi tafiya inda yake so, zai kauce wa rami, zai kauce wa duk abin da zai cuce shi, ba zai fada cikin kayan jama'a ba, ba zai lalata kayan al'umma ba, ba zai rusa kayan wani ba, yana gani da idansa, ya san hanyar da zai bi mai kyau, ya san kuma wacce ba ta da kyau ya kauce mata. Za su zama ɗaya da wanda baya gani sai da ɗan jagora, baya iya tafiya sai da ɗan jagora, in ya tafi shi shi kadai zai iya fadawa rami, zai iya fadawa rijiya, zai iya taka kayan wani, ba za su taɓa zama ɗaya ba. To haka nan wanda Allah ya bashi ido, ya bashi basira, ya gane gaskiya, ya zan yana bautawa Allah shi kadai, baya hada Allah da komai, ba za su taɓa zama ɗaya da wanda yake dinkim cikin duhu ba, bai san Allah ba, baya bautar Allah, zuciyarsa ba ta san Allah ba, ba za su taɓa zama ɗaya ba. Hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, shiddatay, za su taɓa zama daidai da haske? Mutumin da yake cikin duhu zai zama ɗaya da mutumin da yake cikin haske? Ya san abin da yake gabansa, yana ganin abin da yake bayansa, yana ganin abin da yake kaiwa ya komo? Za su zama ɗaya da wanda yake cikin dubbai? Ba abin da yake gani, dubin yake gani, ba za su zama ɗaya ba. To haka nan wanda yake cikin hasken shari'a ba zai taɓa zama ɗaya da wanda yake cikin dubbai na ƙasa ba. An ja'alu lillahi shuraka, ko kuma sun sa wa Allah abokan tarayya ne? Khalaqu ka khalqihi, wanda sun yi halitta kamar irin ta Allah. Ai, wanda ya halitta shi ne ya cancanci a bauta masa, domin dukkan wani makhluk fa huwa muhtajun ila khaliqihi, duk wani makhluki wanda halittarsa aka yi to yana da buƙatuwa zuwa ga wanda ya halicce shi. To Allah maɗaukakin sarki shi ne kuma ya halitta, ya halicci kowa, don haka ashe shi kadai ya kamata a nufa da buƙatu, dan duk wanda zaka nufe shi da buƙatarka shi ma yana da buƙatar da yake neman a biya masa. To ta yaya ne za ka nemi wani mai rauni gajiyayye ya biya maka buƙatarka? Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku, ma'ana wanda yake da wannan sifa ta halitta. Haza khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi, wanda ita ce halittar Allah, ku nuna mun halittar da waɗanda ba Allah ba su kuma suka yi. Kaga wanda ya halitta shi ne ya cancanta a bauta masa, domin shi yake da sifar sifa ta annantaka, sifa ta rububiyya. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, Allah ya ce yanzu za su haɗa Allah da wani, da wanda ba abin da ya taɓa halitta? Alhalin su ne ma ake halittar su, ta yaya za su haɗa Allah da wannan? Don haka Ubangiji ya ce, am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhi, sun sanya wa Allah abokan tarayya ne waɗanda su ma sun yi halitta irin ta Allah, saboda haka halittar ta rikice musu, suka gasa gane wane ne ya fi cancanta a bautawa, mai halitta Allah ko kuma waɗannan ababen da suke bautawa? Su ma sun yi nasu halittar, su ai kamata a bauta ma ko wannan? Sun samu rikicewa? Babu wannan, domin waɗanda suke bauta ba su yi halittar ba. Allah shi ya halicci komai, shi yasa ya ce qulillahu khaliqu kulli shay, ko meye da kake gani Ubangiji shi ya halicce shi, wa huwa alwahidul qahhar, shine guda daya wanda yake da rinjayi yake da galaba saboda haka shi kadai ya kamata a bautawa duk abubuwan da kuke bautawa mulki ne na Allah halitta ne na Allah bayi ne na Allah ku da kanku a cikin talbiyar ku kuna cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma lak kaga kun yadda cewa abinda kuke bautawa gaba daya na Allah ne mulkin Allah ne sai yadda yaso amma kuma ku rika bauta musu kuna cewa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa baba ban ta musu sai dan su matsar da mu kusa ga Allah Allah kuma baya bawa ko ba wanda yake yi ceto a gurin Allah sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba da izinin yayi ceto wala tanfa shafa'atu indahu illa liman azina la wanda Allah ya yi izini shi kadai zai yi ceto a gurin Allah kuma kowa zai je wa Allah yana bawa ne in kullu man fis samawati wal ardh illa ati ar-rahman 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda kowa sai ji wa Allah bawa ne saboda haka gaba daya mu bayin Allah ne dole ne mu rufa Allah shi kadai da bauta duk abin da aka ce bauta ce ga Allah kada mu yadda mu karkatar da wannan abin zuwa ga wani Allah idan mun haka mun zalunci cikin mu mun nemi wani abin da bai kamata mu neme shi ba a gurin Allah mu neme shi wani Allah din ba a gurin Allah ba Allah ce anzala minas sama'i ma'a
anzala minas sama'i ma'a فقالت أودية بقدرها فأتمل السيل زمن غوابيا ومما يوقنون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زمد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
to haka ubangiji madaukakin sarki a wannan aya ya bada misali guda biyu misalin gaskiya da yadda take dawama da yadda take wanzuwa da kuma ƙarya misalin ƙarya da yadda take gushewa da yadda take lalacewa ta balbalce cikin dan kankanin lokaci misalin gaskiya da yadda take amfanar mai ita da kuma ƙarya yadda ba za ta amfani mai ita ba ubangiji ya bada misalai guda biyu misalun ma'i da kuma misalun nari misali na ruwa da kuma misali na wuta alqur'ani gurare daban-daban ubangiji ya bada irin waɗannan misalai ya hada misali da zai yi da ruwa da kuma misali da zai yi da wuta saboda dukkanin su wani abubuwa ne da dan adam yake da bukata a rayuwarsa ruwa dai shine ginshikin rayuwar dan adam wuta kuma ita ce take samar da haske da dan adam yake yawo a cikin sa saboda haka dan adam na da bukatar waɗannan abubuwa guda biyu don haka ubangiji yakan yi misali da su don a fito da gaskiya ta karkashin waɗannan misalai to a wannan aya ubangiji ya hada misalan guda biyu ma'i da kuma misalin da yake nari wanda zamu karanta fassara ta gobe da sharhin ta insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi